wannan aya wa qalat al yahudu yadullahi maghlulatun ghullat aydihim, wannan da ranan tafsiri ya kamata. Abinda ayar take nufi a gurguje, wato yahudu ne suka ce yadullahi maghlula, suka ce wai hannun Allah wato kamar a makalaiki. Idan an ce maghlula, abinda aka daure shi a wuya, to laraba sukan faɗi haka ya zanto ma'anar da suke nufi shine rowa, dan mutumin da hannunsa ke daure a wuyansa yana zai sake hannu har ya iya bada wani abu. To yahudu suna nufin ma'ana Ubangiji ta'ala marowaci ne. Wannan shine rashin kunya da fitsara ta yahudu, kenan har su jingina ma Allah ta waya shine rowa. Sai Allah ce gullat aidihim. To wannan gullat aidihim malami na masa fassara guda biyu. Waɗansu suka ce du'a'un ne alaihim, kamar addu'a ne ake musu, Allah ya mayar da hannunsa ya zanto a daure, a yi musu maridici. To wannan kuma zai zanto ranar tashin kiyama kenan, ranar da za a gane masu laifi ta fuskar su, yuraful mujrimuna bi simahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, a daure su a jefa cikin wuta. Ko ya zanto gullat aidihim, labari ayar take bayarwa su ne marowata su yahudu, tunda ababen da Allah ya wajabta musu na wajibi a cikin dukiyoyinsu ba sa fitarwa. Abinda Allah ya haramta musu na cewa kasu zake masa, kuma suke zake masa. Walu'inu bima qalu, Allah ance su saboda abinda suka faɗa ɗin nan na jingina aibu zuwa ga Allah. Sai Allah ce bal yadahu mabsutatani, nan raddi kenan akan su, hannayen Ubangiji ta'ala guda biyu mabsutatani, a shimfiɗe suke ba a ɗaure suke ba. Yunfiqu kayfa yasha, Ubangiji na ce suwa irin yadda ya so, ya ba wanda ya ga dama a ko yauke a kowane lokaci, ba wanda baya cikin ni'imar Ubangiji. Wala zidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra, zuwa karshen aya. A takaice yana nuna yadullahi maghlula, suna jingina ma Allah, aibi Allah kuma ya mayar musu da martani. Nan aibi biyu suka jingina ma Allah, farko suka jingina cewa hannu ɗaya gare shi, dan sun ce yadullahi, kuma hannu ɗayan kuma suka nuna marwaci ne hannun, suka ce maghlula. To sai Allah mayar da martani duka ga mas'alolin guda biyu, cewa hannu ɗaya ne ce bal yadahu, hannaye guda biyu kenan ba ɗaya ba. Sannan maganar maghlula ba haka bane, sai ce mabsuta sani yunfiqu kayfa yasha, ya raddi kan mas'alolin. Da haka dai ayar tana nuna Ubangiji ta'ala na da hannaye guda biyu da suka dace da shi, wanda ba su yi kama da hannun kowa ba, don dukkan siffofin Allah laysa kamislihi shay'un ne wa huwa as-sami'ul basir, ba su yi kama da na kowa ba. Wannan kuma yace menene fassaran hazwal quzzati wal quzza? Wannan a tafsirin bayan mun fassara, mun ce al quzza shine kunnan abin da bashi ko na dama da na hagu, ko ne wannan quzza ne, wannan quzza ne, za ka ga suna daidai da juna. To annabi na buga misali ne, waɗansu daga cikin al'ummar su za su yi koyi da yahudun nasara daidai wa daida, yadda kunnan bashi guda biyu suke daidai wa daida da juna, shine hazwal quzzati bil quzza. Wannan yake cewa mai ingancin mutumin da abincinsa da abin shansa duk ya zanto haramun, ibadarsa wai ta inganta idan ya yi ibada? Ibadarsa ta inganta, cin haram baya rusa ibadarsa, sai dai yana balazana ga hasaran ladan ita wannan ibada ɗin, kamar da dalilai na shari'a suke nunawa. Abinda zai iya halarowa yanzu, misali kamar hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan hadisin Abu Huraira, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muflis, wato mai hasara cikin al'ummar Annabi Muhammad, wanda za a yi masa wawasan dukiyarsa, shine mutumin da zai tashi ranar tashin kiyama, ga sallah, ga azumi, ga zakka, ga haji, duk sun yi daidai, sai dai ya zubar da jinin wani, ya cuci wani, ya cinye dukiyar wani, ya zagi wani, to sai a rinka ɗaukar ladan ibadojin ana ba waɗancan mutane, har sai gaba ɗaya ladan ya ƙare kuma bai gama biyan bashi ba na mutane da ya zalunta. Ƙarshe sai a ce to a ɗauko zunubansu, sai kuma shi a loda masa, kuma a jefa shi wuta. To kaga ibadar ta yi kenan, duk da cewa gashi shatama haza, safaka dama haza, wa akala mala haza, kamar yadda Annabi ya faɗa, ya ci dukiyar wane, ya ci jinin, ya zubar da jinin wane, ya kashe wane, ya yi kaza da wane, amma dukkansa wannan bai rushe masa ibada ba, don gashi za a ɗauki ladan a bayar. An fahimta ku? Eh? Wanne? Eh, wancan ayyana maganar addu'a ne, wancan kuma ai bacci ba za a karɓi ibadarsa ba. Ana maganar idan ibada ta shafi dukiyar ne za a yi da dukiya, sai kai da dukiya ta haram, shin Allah ya karɓa? To shine wannan inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiban. Kuma ƙarshe can ana maganar karɓan addu'a ne, ba karɓan ibadarsa ba. in ya mutu da tauhidi za a yi sace aljanna, domin duk wanda ya mutu da tauhidi ba zai dawoma cikin wuta ba, za a jefa shi cikin wuta. Haka hadisin annabi ya faɗa, ai masa azaba gurgudan laifinsa daga ƙarshe a cire shi akai ce aljanna. Ayyukansa na ibada, na sallah da azumi, ya faɗa na tauhidi. To, na tauhidi yana nan gefe guda, muhimmancin tauhidi kenan ya tsamar da shi daga cikin wuta. Matuƙar ba shirka yi ba zai dawoma cikin wuta ba, mai shirka ne yake dawoma cikin wuta, amma duk wanda ba shirka yi ba ya dawoma cikin wuta. Yanzu annabi ya faɗi ladan sa na azumi da wayar da za a ɗauke a ba mutane, amma ce ladan tauhidin sa fa za a ɗauke gaba ɗaya, bai maganar sa ba. Wanda bayan da za a yi waɗancan ya samu lada akai sai in yana tauhidi, amma sai annabi ya shiru game da tauhidi, saboda shi daurinsa zai zo, shi ne idan an jefa shi wuta saboda zunubansa, tauhidin ya yi masa gudunmawa wajen hana shi dawoma cikin wuta. Ka fahimta ko? Wato, ina ƙara magiya, don Allah idan mutum zai rubuto aya bai santa ba, don Allah ya buɗe Ƙur'ani ya rubuta. Daga yau kuma duk wanda ya rubuto ayan Ƙur'ani da kuskure uƙubarsa shi ne ba zan ansa masa tambayarsa ba, ko na sani. Yanzu wannan aya ce kawo. Yace nuridu bayan hazil aya, muna son bayanin wannan aya. Lan yakunillahu liyaj'ala alladhina kafaru 'ala almu'minina sabila. Yanzu in na baka Qur'ani, ko da na tara ma kudin Najeriya gaba ɗaya in ce ka kawo ayar, kai ko gafara aka ce za a yi maka kawo ayar, wallahi ba za ka iya kawo ba. Babu wannan ayar gaba ɗaya a Qur'ani. Na faɗi wannan magana na sake maimaitawa, Qur'ani ba abun wasa bane fa. Yanzu hadisin annabi in baka iya shi ba, baka iya kawo larabcinsa ba, ya kamata in ka rubuto ka ce fi ma'anal hadis, yanzu to mu fahimci larabcinka ne ka kukkulla, ba magana ba annabi ka jingina ba, to balanta na aya. Yanzu wannan duk cikin Qur'ani daga Bakara har zuwa Nasi babu inda wannan aya take, aya ce daga wurin ka kai kadai. Sai dai da kashi shi ne wannan larabcin naka, sai na fahimci kila aya da kake nufi ita ce ayar cikin suratul nisa'i da Allah ce walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Kai ko ba haka kace ba, can Allah ya ce walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, kai kuma kace lan yakunillahu, kaga lan ka kawo kuma kace yakun, ka saba wa larabci gaba ɗaya ma, domin idan ka kawo lan da sai ka ce yakuna, saboda lan tana shiga cikin fi'ilin mudari'i ta fashin to mansubi, kai sai ka sa ta shiga ta sa fi'ilin mudari'i ya zanto majzumi. Haba da Allah da wancan ayar da walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, Allah ba zai dora, ba zai taba bayar da tafarki ba, wato Allah ba zai taba dora kafirai akan mummunai ba. Haka ayar ta ce, abinda kake so ka ce ta ci karo da wannan hadisin wanda ba cin karo da juna, wancan am ne, wannan kuma khas. Annabi ya nuna yan al'umma sun yi sabo za ta faru, kuma a tarihi abin ya faru, ya za ka yi da shi a tarihi din Allah ya tsora kafirai akan wa? To sai ka ce Ubangiji ta Allah bai daidai ba? Yanzu ga gajeren misali a garinka, a tafa a balewa, Ubangiji ta Allah ya ɗauki kafirai ya tsora kan yan uwan mummunai, ya faru ko bai faru ba? A zangon ka tafi haka, ga a Falastin nan kullun kana jin labari Yahuda suna kashe yan uwan mu, to ya faru ko bai faru ba? To ya ci karo da ayar kenan, Ubangiji ya faɗa abu wanda bai tabbata ba? Sai dai kai ka fahimci ayar ba a haka ba, cewa lan yaj'ala Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, a ɗauki musu kafiran duniya gaba ɗaya a ɗora su akan dukkan musulman duniya gaba ɗaya, wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. Wannan ko mun riga mun faɗa ko da cikin karatu, amma baya hana musulmai a wani ɓangaren su sha wahala, musulman wani wurin kuma suna nan da ƴanci, wannan wahala ba ta shafe su ba. Ko muka ce ko su musulman duniya in suka haɗu suna yaƙar junansu, matuƙar kisan kai zai rika faruwa tsakanin junansu, to kuma sai Allah ya ɗora kafaran, kamar yadda addu'ar annabin ta nuna a nan gurin. Ku zama shaida, duk wanda ya rubuto aya nan gaba irin wannan tsarin, to ba za mu ansa masa fatawarsa ba. Tambayar ƙarshe wannan yake cewa wai 'yan Taliban da suke Afghanistan, muna ta jin labaransu a kafofin watsa labarai, menene gaskiyar al'amarinsu? Kaga gaskiyar al'amarinsu a wannan zaman ba zai yiwu ba, a fayyace maka abin da ya shafe su a wannan zaman ba zai yiwu ba, amma asalinsu dai matasa ne. Kasan an fara jihadin Afghanistan kungiyoyi ne guda bakwai, manyan kungiyoyi na malamai guda bakwai, a cikinsu akwai ahlus sunna, akwai sufaye, akwai dukansu dai musulmai ne. Shi abu su samu kungiya mai zaman kanta, babu shi a cikinsu. Su samu kungiya mai zaman kanta da sunan jihadi, ina suka yi imani da jihadin matukuna? Babu shi. Duk wannan abin da aka yi ba ɗan shi'a a ciki, gabaɗin shi'a ƙauracewa abin suka yi, suka ƙaurace gefe guda, sai da aka kori gwamnatin Najib, sannan suka dawo suna son a ba su kujera a majalisa. A bagas ba su yi yaƙi ba, inda za ka san sharri shi'a kenan. To wannan ƙungiyoyi guda bakwai sai ya kasance dukkansu ba a gama ciji da juna. Ƙungiyar Mujaddadi da ta Rabbani da ta Hikimtiyar da ta Jamilur Rahman, Allah jikansa da gafara, wanda yake shine mai jagorancin kungiyar Jama'atu Al-Hadith, da ta Sayyaf Abdurrabbur Rasul, haka dai kungiyoyi ne guda bakwai. Lokacin da suke yaki da juna din, akwai dan taimakekeniya tsakanin su da juna. A lokacin da suke yakar wato wancan gwamnatin, akwai taimakekeniya tsakanin su da juna, wato suna tsara kansu, ko kubunan mu mabunan, ko kubata can garin mu butanan gurin, duk garin da aka kama, duk kungiyar da ta kama gari ita take mallakar garin, in wancan kungiyar ita kama ta kama wani gari ta mallaki garin, kaga sabani tsakanin su kenan. Lokacin da aka zo aka kama Kabul, sai sabanin ya fito fili. Da can ba a kama capital din kasar ba, sabanin ba fito fili ba, amma ana kama Kabul sai sabanin ya fito fili. Waye zai shugabanci gwamnati? Sannan tubabban gwamnatin shugaba Najib da suka ce yanzu sun dawo, shin a yadda a shigar da su cikin musulmai gaba ɗaya, cikin sojojin musulmai ko kuwa? To waye zai kafa gwamnati? Idan aka ce ga shugaba, kaga dukkan sauran waɗancan kungiyoyi, kowace kungiya tana da sojojinta na yaƙi da makamansu a hannunsu, dole su sallama a kafa rundunar soja ta ƙasa. To anan kuma kowace kungiya take ganin ta yi jihadi, ya za a yi tafar gwamnati gawa ne? Sai suka manta cewa jihadi dan Allah ake, ba dan mulki ba. To wajen rabon makamai sai aka fara samun sabani a tsakani. Wajen a shigo da shugaba Rustum, wanda ke shine shugaban sojojin Najib, kafin a kori Najib, cikin wannan gwamnati ta musulunci, kuka da shigo da ita nan ba aka shiga sabani, waɗansu sun ci a shigo da su, waɗansu suka shigo da su, suka fara yaƙar juna. Da aka yi ta yaƙar juna tsakanin waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi, sai su waɗannan sabari suka fito, su kuma suna da wakilci daga dukkan ƙungiyoyin, suka ce mu yaƙe su, su duka mu kafa gwamnatinmu, tunda sun ki haɗa kai. Kaji inda abin ya fito. Yan Taliban kenan, matasa ne yan zafin kai, suna da jarintar yaƙi amma ba su da siyasar duniya, matsalar su kenan. Su kuma ɗancan tsofaffin, akwai waɗanda sun ƙware da siyasar duniya sosai da sosai, amma son zuciya ya shiga cikin al'amuransu. Irin su Sayyaf, kaga babban malami ne, ya yi masters a Jami'atul Azhar. Amma irin su Hikimtiyar, kaga shi ɗan jami'a ne, yana karanta injiniyarin, shekara ta biyu ma aka kore shi daga jami'ar. Amma tun da ya kafa rundunar soja mai ƙarfi, sai zanto yana da tsiya, kuma gashi da taurin kai. In kowanne zaka yi magana a kansu, kana ta cewa a kansa. A takaice dai wannan sabanin na waɗancan shi ya fito da Taliban, a kansu rushe sauran gaba ɗaya su kafu. To kaga dole a cikinsa akwai masu kyakkyawar zuciya, kuma akwai masu mummunar zuciya, akwai masu ilimi, akwai jahilai, shi yasa dole a samu tangarda. Akwai wanda sun san siyasar duniya, akwai wanda ba su sani ba, akwai wanda Turawa na iya amfani da su, akwai kaza, dole a samu tangarda. Shi yasa ruhin abu dole ilimi ya yi jagoranci da kuma gogewa da rayuwa. Har kawai dan jini na gudana a jikinka, wannan ba zai sa ka ci nasara ba. Sai a amfani da jinin jikinka din a karya ka. To abinda yawancin su ba su ganewa kenan. Sai dai duk da haka a halin yanzu a gwabzawar da suke da waɗancan sojojin Sha Mas'ud da sauransu, su waɗancan sauran abin din, su waɗannan sun fi alamar suna kan gaskiya, su ƴan Taliban sama da waɗancan. Sun fi alamar sun fi kusa da gaskiya sama da waɗancan. A yanzu haka ban ce a cikinsu ba kuskure ba, akwai kurakure da dama wanda ba lokacinsa ba ne ba bayaninsa, amma dai sun fi dama-dama na alamar gaskiya sama da waɗancan. An fahimta ku? To ita kuma su kuma sojoji, su kuma Turawan ba kowanne na da manufa a wajen. Yanzu ita America tana son ƴan Taliban ba don komai ba, saboda ƴan Taliban wato ka iya ce musu ahlus sunna ne, da ma'anar ahlus sunna wanda bai yarda da ci'anci ba. Saboda haka kafa kafuwar gwamnatinsu a wurin, ita America za ta iya amfani da su don musguna ma Iran. Su kuma waɗancan suna tare da Iran ne, don haka Iran tana taimakawa waɗancan da suke yaƙar Taliban. Don idan kuna jin labarai, kun ji Iran ta fara kawo sojojinta kan iyaka, don ta ga an karye waɗanda suke taimakonsu. ita kuma Iran abin da suke so idan ta mallaki wannan Afghanistan ya kasance ta shimfida shi an ci a wajen, ba abin da ya rage sai ta haɗe da Tajikistan wanda dama tana cikin tsofaffin jamhuriyoyi da ke cikin Rasha, daga nan ta nasa ta tafi har Azerbaijan inda dama take da rinjayen inshiya a wajen, sai ta kafa abin da take kira daular Shi'atul Uzma, babbar daular shi'anci ta duniya. Saboda haka ita Iran tana yi da aƙida ta shi'anci ne, su kuma Amerika suna yi da aƙida ta siyasa ta tattalin arziki, suna son su taimaka Taliban don saboda su musguna wa Iran, ba wai don Iran na shi'anci ba, don Iran ba ta bin manufofin Amerika. Wannan wani abu ne kuma daban ƙarƙashin ƙasa. Tana jin tsoron in ta ƙarfafi in Taliban kuma da yawa kuma za su yi ƙarfi, saboda haka Amerika tana cikin wani abin nan matsala da sauransu, tare da yadda za ta yi da abin. Kuma ga wani abu da ya kunno kai yake ba Amerika haushi tare da yadda za ta yi da shi, shi ne idan ta kyale in Taliban akwai kyakkyawar alaƙa tsakaninsu da gwamnatin Pakistan, ka fahimta ko? Watan wata rana kila su haɗe, in aka haɗe dama akwai iyaka, idan aka rushe iyakar aka ce daular ta zama ɗaya, to an sake samun wata daula mai ƙarfi wadda kuma gashi ta fara ƙera makamin nukiliya. Wannan barazana ne ga India, barazana ne ga America, barazana ne ga dukkan duniyar Turai, ba ta san wannan. Saboda haka tana son ta taimaka musu don ta raba su da Pakistan, ha kuma don ta musguna ma Iran, ba wai don kawai tana son 'yan Taliban ba, America kenan. Allah ya tsare mu. Wannan sai wani lokaci kuma in sharhi ya shafi wannan. Assalamu alaikum.